أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. من الله سبحانه وتعالى قديا da sake tara mu a wannan rana ta Laraba a nan Nasara Idi garin da magaran karatu wanda muka saba na sati-sati Khawatirul Qur'aniyya, wanda yau muna 8 ga watan Rabiul Awwal Hijira ta manzon tsira sallallahu alaihi wasallama 1441, wanda shine daidai da 6 ga watan 11/2019. Muna fata Allah subhanahu wataala ya mana jagoranci. Sati wanda ya wuce mun tsaya karshen aya ta 171, yau za mu tashi aya ta 172.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم.
الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات. ما أنا يقول لك إيماني كتشي دقادات أن أبوه ma razaqnakum, daga cikin abubuwan da muka arzuta ku, washkuru lillah, kuma Allah godiya. In kuntum iyyahu ta'budun, inde shi kuke bauta ma madaukakin sarki. Inna ma harrama alaykum almaytata, kadai abinda Allah ya haramta muku irin cikin abubuwan da ya halitta na jin dadi, abinda ya mutu, almayta, macaccen abu, musai, waddama, da kuma jini, walahmal khinzir, da kuma naman alade, wa ma uhilla bihi li ghayrillah, da abin da aka yanka shi ba da sunan Allah ba, shine ma'ana uhilla bihi li ghayrillah. Faman idturra, to wanda ya samu takuruwar cin nama wanda yake muse ghayra baghin, ba tare da ya ketare iyaka ba, ko kuma bai ma'ana zarce ba a cikin cin nama muse, duk da cewa ya samu nama na halak, wala adil, kuma ba ketare iyaka ba, fala ithma alaihi, wannan babu laihi akan shi. Inna Allah ghafurur rahim, Allah subhanahu wataala mai gafara ne kuma mai yawan rahama ne. Subhanahu wataala, Allah madauki sarki, can baya ya mana bayanin cewa idan an ce su bi gaskiya sai su ce abinda iyayenmu, kuma Allah ya mula misalin waɗanda suka kafirta irin abubuwan da ake bauta tama, ba sa ji, ba sa gani, ba su amfana ma mai kiransu komai, kuma su ma ba sa amfana musu, ba sa amfana ma karan kansu komai. To shine Allah subhanahu wataala kuma ya kawo wannan ayoyi masu girma, ma'ana dan Allah ya nuna mana cewa irin abubuwan da ya mana ni'ima, musamman abubuwa na abinci, ko kuma a tayyibat, yana wasu malamai suka fassara musamman Abdullah Abbas halak, mana duk wani abu wanda yake na Allah ya halitta, manzo sallallahu alaihi wasallama shi ma ya halitta, wannan abun halak ne. To shi ake ce ma tayyibat, kenan dadada abubuwan da Allah ya halitta. To kaga kenan idan ana bauta ma wani wanda ba Allah ba, shi kuma Allah madaukakin sarki shine ya cancanci ibada. To shine a ƙarshen wannan aya ta farko wanda muka karanta a yanzu 172 sai yake cewa in kuntum iyyahu ta'budun, in dai har Allah kuke bauta tama. To kun ga gumki me ya muku da jin dadi? Aina ne wani gumki ko kuma wani abun da ke bauta ma ya halatta wani abu ko kuma ya haramta wani abu? Basu da komai, ba su amfana ma kansu balle wanda yake bautata musu. To saboda haka Allah subhanahu wataala sai yake mana bayani akan duk wani abu wanda yake na halak kamar sababi ne na Allah ya karbi addu'ar mutum, kuma Allah ya karbi ibada ta mutum. Haka malamai suka ce al-aklu min al-halali sababu li taqabbul du'a wal ibada. Idan mutum yana so sallar shi ta arbu ta karbu, azumin shi, zakka da yake yi, bin iyaye, sanin haƙƙin bakwabtaka da sauran abubuwa na ibada gaba ɗayansu, to dole mutum ya ce halak, mana ya zamanto irin abubuwan da yake mu'amala da su abubuwa ne na halak. Kenan mu'amala da haramu takan iya sa sallar mutum ta kasa karbuwa, balle zakka ko azumi ko kuma wani aiki na ibada. To haka lokacin da mutum ya ɗaga hannu ya ce ya Allah, ya Allah ina bukata abu kaza, ko kuma ya Allah ina neman kariya da abu kaza, to in dai ba abinci ba yake ci na halak, to ba zai samu karbar du'a addu'a. Kenan kaga ya dace, ya zama wajibi mutum ya zamanto irin mu'amala da yake ta rayuwar shi ta yau da gobe. Idan aka ce ci, to duk abin da yake na sawa ma yana ciki, kayan da zaka sa su zamanto abubuwa ne na halak. Haka kuma gidan da zaka shiga ya zamanto shi ma dukiya ce ta halaliya, motar da zaka hau da irin duk abubuwan da zaka yi ya zamanto na halak ne. To wannan sai gadar ma da cewa Allah ya karbi addu'arka kuma Allah ya karbi ibadarka. Sai malam ce kama annal akala min al harami yamna'u qabul ad du'a wal ibada. In mutum yana cin haramu, to yana hana shi a karbi addu'ar shi, kuma yana hana a karbi aikin shi. كما جاء في حديث الذي رواه امام احمد اكو حديث النبي هريره وند امام احمد يروي توش النبي صلى الله عليه وسلم yake cewa ayuha nas ya ku mutane inna allah tayyib la yaqbalu illa tayyiba. Allah sarkakekke ne, baya karba sai sarkakekke, babu ruwan Allah da haramu ko mai cin haram. Wa inna allah amara almu'minina bima amara bihi almursalin. Allah ya umurci mu'minai duk abubuwan da aka umurci manzannin Allah, mutanen kirki na ƙarshe. Allah subhanahu wataala sai yake cewa ya ayyuhar rasulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Allah yake cewa ya ku manzanni, ku ci da abubuwa wanda suke na tayyibat, mana na halak, kuma ku yi aiki mai kyau, aiki na gari. Inni bima ta'maluna alim, Allah ya ce ni tabbas game da irin aikin da kuke masani ne. Kenan ka gama maganar manzo sallallahu alaihi wasallama, abinda Allah ya umurci manzanni haka ya umurci mutane, kulu min at-tayyibat. A wata aya Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu kulu min at-tayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. Ya ku wanda ku imani, ku ci irin dada da abubuwan da Allah ya arzuta ku. Kenan kada mutum ya kusanci haramu, kada mutum ya zamanto ya gina rayuwar shi da dukiyar shi da duk hayoyin arzikin shi na hayoyi na haramu. To wannan yakan sa mutum ya yi hasarar duniya da lahira. Babu albarka a nan duniya, kuma a lahira Allah subhanahu wataala ya gama shi da gidan wuta. Mana kenan khasarar duniya wal akhirah. Allah kare mu. Summa zakara rajula yutilu safara. A cikin ƙarshen hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ambaci wani namiji wanda yake yawan bulaguro, ashas aghbara, mana kan shi yayi kura, da ka gan shi akwai alamar bulaguro a gare shi. Ya muddu yadaihi ila samai ya rab ya rab, yana daga hannu yana ya Allah ya Ubangiji, mana Allah ya karbi addu'ar shi. Sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce mat'amuhu haram, shi kuma abincin shi abinci ne na haram. Wa mashrabuhu haram, abin da yake sha haram ne. Wa malbasuhu haram, kayan da suke jikin shi su ma na haram ne. Wa ghudhiya bil haram, hatta tsokar naman jikin shi ita ma akan haramu ta to, mana gaba ɗayan shi haramu ne shi. To sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce fa anna yusajabu li zalika, yace irin wannan mutum takaka Allah zai karba mishi Allah ba zai karbi yadda shi ba kada duk wanda ya zama to abincin shi abin shan shi abin sawon shi gangar jikin shi gaba daya haramu ne yana daga hannu yana addu'a za a mai do mishi kayan shi Allah bai bukata inna Allah ta'ala tayyibul la yaqbalu illa tayyiba hadisi ne wanda Imam Bukhari Imam Muslim ya rawaito shi a cikin littafin shi da Imam Tirmidhi malakinan hadisin yana karantar da mu da ita wannan ayar kullu min at-tayyibat dole ne sai mutun yayi fama musamman a yayin mu da yanzu so da yawa mutane suka tunanin abinda zai samu kowa babu ruwan tsarkake babu ruwan mutun da tsarkake sana'a a bi zan samu taya ta wace hanya zai in tara dukiya da gidaje da motocin hawa da abubuwa na mamaki to shi mai imani wannan ba al'ada bace ko kuma ba irin hali bane na mutane na gari wanda Allah subhanahu wataala yace ya umurci manzanni abin da ya umurci mumunai ko kuma an umurci ko umurci mumunai abin da aka umurci manzanni ba sa cin haram ba karamin illa bace a ce mutun ya ginu akan haram zai abubuwa ne musibu da yawa za su zo mishi saboda idan muka dauki addu'a kadai kariya ce duk lokacin da mutun zai wata addu'a Allah subhanahu wataala ya kare shi da abu kaza Allah ya bashi abu kaza to in ya zaman to ka ginu akan haramu kenan kai yanzu baka da wata kariya kamar kofa gida ne mara kyaure in shedane su ga dama su shiga duk wata musiba za ta iya shiga gidan to kenan kai ka zama kamar haka nan wayya zibilla to amma mutum idan ya tsarkake abincin shi kada mutum ya aiki da yawa ko kuma dole sai na ji dadi a duniyar nan sai na sa kaya masu kyau sai na shiga gida mai kyau sai na sa mota mai kyau na mallake ta to wannan duka ma'ana abu ne idan Allah subhanahu wataala ya kaddara maka na halak ya kamata a ce ka mallake shi ya zamanto ga imani nurun ala nur amma in ya zamanto ta hanya haramu to wannan zai zamanto wabalun ala sahibi kamar azaba ce musiba ce kake janyo ma kanka kai kuma kana ganin kamar amfani ne sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala a cikin Riyadus Salihin yake bayani yanda manzo sallallahu alaihi wasallama yake zuhudu ma'ana gudun duniya yake wani babu na fadlul zuhudi wa taqlilu min mata'id dunya wa fadlul faqri ma'ana mutum ya zamanto talaka akwai fadala akan wannan manzo sallallahu alaihi wasallama yana gudun duniya kuma takaita ta yake koda ta bude sallallahu alaihi wasallama inda ya ga dama kamar yadda hadisi yan ganta asar cewa an tambaye shi a maida mishi wani kori na Madina zinariya kawai zuwa zai riga kwasowa ai harkokin duniya sallallahu alaihi wasallama baya bukatar wannan idan abinci ne bai ishe shi ba ko kuma idan ya ishe shi sai in ya raba babu wani mabukaci a lokacin zai saura a gidan manzo sallallahu alaihi wasallama Aisha take cewa sai ayi wata daya ayi wata biyu ayi wata uku a gidan manzo sallallahu alaihi wasallama babu abinci illa al-aswadai al-ma'u wat-tamr da ruwa da dabino ake ci amma kuma ya rayu haka kuma bayan Allah na gari Abubakar da Umar cin hadisan da mala ya kawo Allah ya gani tsara mai Imam An-Nawawi manzo ya huto sai ga Abubakar ga Umar sun rasa inda za su yana gamuwa da su yace me ya hutar da ku a wannan lokaci da dare sai suka ji aya mai ki sallallahu alaihi wasallama yunwa ta huto da mu Abubakar ya rasa abincin ci a gidan shi Umar radiyallahu ta'ala anhu halifa nabi dan manzo sallallahu alaihi wasallama babu abinci da ce akwai a gidan Umar Abubakar sai je ci da ce akwai a gidan Umar Abubakar sai shi ma ya je can Manzo sallallahu alaihi wasallama shi ma hutowa bai hudo shi yace wallahi ni ma yunwa ta huto da ni a yanzu to suka ce sai suka tafi gidan wani ɗaya daga cikin sahabbai lokacin baya ya je ya kawo ruwa sai matar shi ta dan ba su ruwa mara ta sabkar da su ya zo musu yanka ya ba su abincin da suka ci ya ba su dabino da danye da bushashe ni'ima to shine manzo sallallahu alaihi wasallam bayan an ci kowa ya wanke hannu sai ya ce musu a gobe kiyama sai Allah ya tambaye ku wannan ni'ima summa la tus'alunna yawma izin an na'im sai Allah ya tambaye ku wannan ni'imar nima ta ta lokaci guda abinci ne daya ko mu ce na dare ko na safe ko kuma na rana na lokaci guda ba wai na sati ba ko kuma na wata ko na shekara goma abinci ne lokaci guda da suka jinwa yanzu suka koshi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce sai Allah ya tambaye ku a gobe kiyama ma'ana wani irin godiya kuka yi to kaga halin mutane na gari shine irin halin da Allah subhanahu wataala yake so mu kasance amma mutun yace he ya rayu ta kowane bangare ta haramu babu ruwan shi da tsarkin dukiya to irin wannan mutun sai je sa kanshi musiba wanda a ƙarshe ya rasa duka koda ya samu duniyar tawargaje kuma idan ya je gobe kiyama mutanen kirki kowa gashi yana mana hanyar gidan aljanna shi kuma mala'iku su tura kiyashi zuwa gidan jahannama Allah subhanahu wataala ya kare mu to saboda kai mu masu girma abu ne mai muhimmancin gaske a ce mutum ya ginu akan aiki na halak to wannan abu ne wanda zai sa mutum Allah subhanahu wataala ya ji kanshi Allah ya ramshe shi kuma Allah ya sanya albarka a cikin rayuwar shi saboda manzo sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu cewa al-ghina ginan nafs wadata da ake cewa wadata ba wai kaga mutum da gidaje ko da motoci ko da a'a sallallahu alaihi wasallama yace wadata ta zuciya ita ce wadata ta hakika zaga mutum Allah ya mallaka mishi ya kuma bashi an ƙara mishi amma har yanzu nema yake bai huta da sahiba bai huta da marace ba bai huta da dare ba a haka kuma har rayuwar karshen shi ta rayuwar shi ta zo karshe to kaga anan babu amfanin dukiyar kenan amfanin dukiya shine ayi istimalin ta wajen aikin alheri to shine Allah subhanahu wataala yake ce mana ya ayyuhal ladzina amanu kulu min at-tayyibati ma razaqnakum washkuru lillah kuma Allah godiya abinda Allah ya arzuta ka komai menene kamar Allah subhanahu wataala godiya ka samu shi albarka sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tanzuru ila man huwa a'la minkum aw man huwa fawqakum ka kura kallon na sama duk mutumin da yake kallon na saman shi to ba zai gode ma ni'ima ubangiji ba saboda shi ni'imar shi misali a ce wanda yake tsaya a ƙasa sai da kallon wanda yake bisa belo to shi gobe ya kamata ya diba akwai gurgun da bai tahiya a ƙasa shi tana yamma wani ai a gurgunce yake tahiya ko kuma kafahuwan shi ko jikin shi gaba daya a ƙasa yake to kaga shi na belo ki diba shi na belo da diba mai moto shi mai moto da diba mai mota kuma mai jirgi zai diba to babu wanda zai godiya to amma idan ka diba na ƙasa da kai idan Allah ya baka mashin ko Allah ya baka moto sai ka diba wani bashida Allah ya baka abincin yau ka diba wani beda Allah ya baka kaya daya biyu ka diba wani bashida daya gare shi ko abin ko takalmi ko abin da ya kama da wannan ko gida to dole sai mutum ya ma Allah godiya in yana diba wanda bashida kai abin da kake da shine washkuru lillah kuma godiya Allah take nuna lalle tabbas mutum ya ma Allah godiya ya mishi ibada inda so dubu zaka ce Allah na gode Allah na gode amma kuma kai ba ka da aiki sai sabon Allah to wani ba godiya ta fata baki godiya ta Allah godiya ta hakika ita ce kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallama ya karantar Aisha take cewa manzo yake sallah har kawahuwan shi suke tsatsagewa sai Aisha take ce mishi ka dan huta mana Allah ya gafurta maka zulubin ka wanda zaka yi ma da wanda baka yi ba shine manzo sallallahu alaihi wasallama yake ce mata awala akuna afala akuna abdan shakura yace mata bazan kacince ba bawa mai godiya to godiya Allah shine ka bautata mishi ka mishi ibada ka yi mishi da'a kamar manzo sallallahu alaihi wasallama da'a wanda sai yake nuna kai mai godiya ne amma idan kace Allah na gode alhamdulillah Allah na gode kuma har yau kana cikin sako kana cikin sa'a mu Allah da manzon shi to kenan kaga akwai saura to Allah subhanahu wataala sai yake ce mana in dai shi muke bota tama to lalle mu nemi abubuwa wanda suke da halak ko kuma tayyibat duk wani abun da ba zai taba hankali ba kenan kaga shaye shaye wasu abubuwa na taba ko abu wanda ya shahi na giya ko kwaya da abubuwan wanda za su taba kwakwallon mutum su mai da shi hankali su mai da shi mara hankali to kaga wanda shi ma ya huta daga cikin tayyibat ya shiga daga cikin khaba'is ko kuma abinda zai taba gangar jiki duk abincin da zaka ce sa ka rashin lafiya ya taba maka lafiyar ka da Allah ya baka dan ibada to wannan shi ma ana kiran shi khaba'is to kenan ya kamata ka nemi abinci na halal kuma wanda zai gyara maka gangan jiki dan ita kanta lahiya amana ce a gare ka. Innama harrama alaikumul maitata waddama walamal khinzir, mana kenan abinda Allah subhanahu wataala ya haramta mana waɗannan abubuwan. Sai ga cikin ni'imar da Allah subhanahu wataala ya ma bayu, duka a wannan ayar abubuwan nawa ne? Almaitata, lamal khinzir, ma uhilla li ghayrillah, abu ne guda uku wanda yake mushe kenan, wanda ba a yanka ba, nama na alade kenan. Kaga sauran dabbobi wanda Allah subhanahu wataala ya yi su na ni'am, wanda dukan su gaba ɗayan su halaka, sai dai wanda mutuwa ne tai ba yanka aka yi ba. Wa ma uhilla bihi li ghayrillah, sai wanda aka yanka su don wasu gumakai ko don wani bori ko don wani abu, don aljani aka yanka ma, to wannan su ma dukan su haramu ne. Ba gani ma Ubangiji subhanahu wataala, inda za a ce a zana abubuwan da Allah ya halitta, to kusan zana su da wuya, ko kuma a'a sai an yi littawai kala-kala darmi-darmi, saboda a ce ruwa kaza halak ne, abinci kaza, za a yi ta zana su a ce waɗanda duka halak ne. To cikin rama Ubangiji subhanahu wataala sai ya zana haramun, to duk wanda bai shiga wannan ba, shikenan sai dan adam ya je ya ta sha'anin shi da shi. Malamai suka ce al-aslu fil ashiya' al-ibah, duk wani abin da ka gani halak ne, sai in wani abu na shari'a ya zo ya ce haramun. Shi yasa Manzo sallallahu alaihi wasallama ya haram a lokacin wancan ya aka hana yawan tambaya, dan kada abubuwa su zamanto haramun masu yawa. Abu kaza haram ne ko halak, abu kaza haram ne ko halak, to da manzo ya ce haramu ne, shikenan ya zama haramu. An kuma ya ce halak ne, shikenan to kira idan an yi shiru, to duk wani abin da ba a ce haramu ba, shikenan halak ne. Kago yana daga cikin ni'imar Ubangiji subhanahu wataala. Ni'ima ta biyu, faman turra ghayra baghin wala adin fala isma alayhi, to wannan abubuwan da aka zana a ce wannan mushe ne, nama ne wanda yake na haramu, ko kuma naman alade ne, ko kuma wani yanka aka yi wanda ba da sunan Allah ba, mutum yana cikin bulaguro, ko kuma yana cikin wani jeji, a'a ko kuma yunwa ne ake yi, amma ba a samu wani abinci ba sai waɗannan haramu, to shikenan su ma a lokacin sai su rikida, sai su zama halak. Rahama ta Allah subhanahu wataala, shi ne ma'ana kuma turra ghayra baghin wala adin, amma ba tare da ƙetare iyaka ba. Menene ma'ana haka? Lokacin da ka samu na halaka sai ka bar shi, ko kuma idan cikin bulaguro ne kake a cikin daji babu wani abinci sai wannan abinci na haramu, to kana zauwa gari, idan an samu abinci sai a yi watsi da wannan na haramu sai a ci na halaka, shi ne ma'ana ghayra baghin wala adi. To sai malamai suka kawo matsala cewa idan mutum ya zamanto ya takura wajen cin nama wanda yake na musu ne, wata dabba ce ta rasu ba tare da an yanka ba, mutuwa haka ta yi kawai, ga kuma abinci na wani, ai cin abinci wani haramu tunda shi bai baka ba, to shine malamai alal itlaq muttafaqun alayhi bila khilaf suka ce abincin wani zakaci, mana ka zo ni gari ga abinci ko wata gona ko ga rumbu a kauye a daji, kai kuma yunwa kake ji, sai ka sissuka ka ci, wai a lokacin ya zamanto halak a gare ka. Amma duka ana zance ittirar ne, minan ittirar kamar takura ce, kai baka da babu gaba babu baya. Akwai hadisi na Amr dan Shu'aib an abihi an jaddihi, su'ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an ath-thamar al-mu'allaq fa qala ma asaba minhu min zi hajatin bi fihi ghayra muttakhizin khubna fala shi'a alaihi, misali mutum ya zo gona abincin wani kai kuma kana bukata, Manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce babu laihi mutum ya amfani da shi, amma fa ba za ka rike guziri ba, ka zo ka sissuka ka cika bahu ka tahi da shi, kuma bayan kai ka cika goshi, a'a sai dai abin da ka ci da bakinka. Wannan ya zamanto Manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce fala shi'a alaihi. Daga Masruq bin Ajda yake cewa man turra falam ya'kul wa lam yashrab thumma mata dakhala an-nar, in ko mutum ya takura kuma kana gana ma na haramu, aka ce wannan musu ne, ko kuma ka ce wannan naman alade ne, ko kuma wannan naman ƴan bori suka yanka shi, ta ƙeya aka yanka shi ba da sunan Allah ba, ba zan ci ba, kuma kai har ka mutu, Masruq malam Masruq ya ce to wannan mutumin zai shiga wuta, saboda kenan kamar ka kashe kanka da kanka. idan ya zama to mutun ya takura kenan dole ya zama wajibi ka ci wannan abinci na haramu a lokacin kai halak ne a gare ka to shine malamai na usul fiqh suka cewa idza daqa al-amru ittasa'a akwai abin da ke cewa maqasid shari'a shari'a ta musulunci tana da manhohi me yasa Allah ya haramta kaza akwai manhuwa a ciki me yasa Allah ya haramta kaza akwai manhuwa to idan wannan manhuwar ta gusa hukuncin yakan iya sakewa ko malamai suka ce duk lokacin da aka samu takura kamar abu a wani abu to sai ga abin yayi waki da yawa to an haramta maka alade an haramta maka dabba wadda ta rasu an haramta maka wanda aka yanka ba dan Allah ba to kuma kai ka takura babu wani abinci sai su to kaga shikenan sai kofa ta bude gaba ɗayan sai su zaman to halak a gare ka sai kai amfani da na amfani to shi masruq anan maganar da yake yi mutumin da ya kici kuma har ya kai shi zuwa ga rasa ran shi yace to wannan mutumin zai shiga wuta yace wala wa haza yaqtadi an al-akl al-mayyit lil-muttari azima la rukhsa wannan yake nuna cewa idan mutun ya ci nama na muse to ho ba abu ne na kaman an baka dama in ka ga dama ka ci in ba ga dama ka ci a abu ne na tilas in dai har da gaske a takure kake to kai dole ka ci wannan muse domin ka tsira da rayuwarka idan kuma baka ci ba kara su akan haka nan kaga magana ta masruq bil ajda yake cewa wannan mutumin dakhalan nar kenan zai shiga wuta kaman mutun ya kashe kanshi da kanshi mana dai wannan duka suna daga cikin rahama ta ubangiji subhanahu wataala wanda yake ma bayan shi an haramta kaza an haramta kaza an haramta kaza to amma lokacin da ka shiga cikin takura ka shiga cikin wani hali wanda babu wani abin sai abin da Allah ya haramta to a lokacin sai kuma ya zamanto halak a gare ka musse sai ya rikide ya zamanto halak har ma kai guzuri da shi to amma lokacin da kaje inda takura ta kare an samu abinci na halak to kuma dole a yi watsi da shi sai ya zamanto halakin giza ya amfani da shi
إن الذين يكتمون إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد
الله سبحانه وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزل من البينات إذا ما كتبك أشان آية تبي وإنما كانت تدوركو الله سبحانه وتعالى سيتي Inna Allah ghafurur rahim lalle Allah subhanahu wataala mai gafara ne kuma mai jin kai ne kenan idan mutun ya zamanto Allah ya kiyaye ko da ya rayu akan haramu yayi wata mu'amala ta haramu amma yanzu gashi ya ji ya tuba ya nemi gafarar ubangiji subhanahu wataala shikenan Allah sai ya gafarta mishi zunuban shi shine ma inna Allah ghafurun haka kuma lokacin da aka haramta abu kaza Musa sai mutum ya shiga cikin wata takura yayi amfani da wannan to wani yana daga cikin rahama ta ubangiji subhanahu wataala kenan ar-rahim Allah bai tausayi ne yana tausaya ma bayan shi sai Allah ya ce innal ladzina yaktumuna wadanda suke boye ma anzalallahu abinda Allah ya sabkar minal kitabi daga littafi alqur'ani mai girma wa yashtaruna bihi ko kuma at-taura da injila wa yashtaruna bihi samanan qalilan sike saidawa da shi wani dan kudi kadan ulaika ma yaquluna fi butunihim illa an-nar wadannan wanda za su saida gaskiya da ƙarya da kudi kadan to wannan kudin da za su ci ba komai suke ci ba a cikin cikunan su illa an-nar sai wuta wala yukallimuhumullahu yawmal qiyama, Allah madaukakin sarki ba zai musu magana ba, yayi fushi da su. Wala yuzakkihim, kuma Allah subhanahu wataala ba zai musu wani yabo ba na tsarkake yau. Walahum azabun alim, suna da azaba war take mai kuna fatar jiki. Ulaika, Allah ya ce waɗannan ishtarawu dhalata bil huda, su ne waɗanda suka saida shari'a da bata, suka meka shari'a kuma suka amshi bata da ita. Wal azaba bil maghfira, kuma suka meka gafara Ubangiji subhanahu wataala, suka karbi azaba Allah da hannunsu, mana suke canji. Fama asbarahum ala nan, Allah subhanahu wataala ya ce babu wanda ya yi su hakuri da wuta. Mana ko kuma fama asbarum ala nar, inda za ka gaisu a gobe kiyama irin yanda za su zamana a cikin wuta, ko su yi hakuri ko ka su yi hakuri, wannan ya zama gidansu, dole su dawoma a can. Zalika, Allah ya ce haka. Bi anna Allah nazzala alkitaba bil haqq, lalle Allah subhanahu wataala ya sabkar da littafi da gaskiya. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi, waranda suka saba. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi, waranda suke sabawa a cikin littafi. Lafi shiqaqin ba'id, mana suna cikin wata jayayya ko kuma wata gardama ko wata rabarban kanu, wanda kuma kanun su sun rabu rabo, ko kanun ba'idun ce tayi nisan kuran da gaske. Wani yayi gabas, wani yayi yamma, wani ya ce ja, wani kuma ya ce baki, kana har abada ba za su zo su hada kansu. Don duka Allah subhanahu wataala mana bayanin waɗanda suke boye irin abinda Allah subhanahu wataala ya sabkar. Mala ya ce yani al-yahud allazina katamu sifata Muhammad sallallahu alaihi wasallama fi kutubihim allazi bi aidihim mimma yashhadu lahu bi risalati wan nubuwa, yahudawa da nasarawa a cikin littafinsu akwai sifofi na manzo sallallahu alaihi wasallama, sai suka boye. Akwai kamannin shi, akwai garin da zai zo, mi ake nomawa a garin, dabino da sauransu, yadda aka ba su labari. Su wane ne dangin shi, wane ne baban shi, wane ne mamman shi, komi, mana komi yadda Allah ya siffanta musu, sai suke boyewa lokacin da manzon ya huto ba a cikinsu ba. Amma kahin nan sai su zo su rika karantawa, akwai mu annabi kaza zai zo, sunan shi kaza, sunan shi kaza, har ma suke ma larabawa barazana cewa za mu gamu da wannan annabin mu yake ku. Amma lokacin da annabin ya bayyana ba a cikinsu ba, shikenan sai hasada da keta ya sa suka boye waɗannan abubuwan da Allah yake bada labari. To shine sai Allah subhanahu wataala ya wala wannan allazina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat, sai Allah ya ce fa khabu wa khasiru fid dunya wal akhirah, mala ya ce fa khabu wa khasiru, sun tabe kuma sun yi asara a cikin duniya da lahira. Amma dunya, amma fi dunya fa inna Allah azhara li ibadihi sidqa rasulihi, amma irin tabe wanda hasara da suke a nan duniya, Allah subhanahu wataala basu mutu ba sai da Allah ya nuna musu cewa ga manzon ya zo, kuma ga manzon ya ci nasara a kansu. To wannan kadai yana nuna musu cewa hasarar duniya da lahira. Fa inna Allah azhara li ibadihi sidqa rasulihi, sai da Allah subhanahu wataala ya bayyana ma bayu cewa lalle manzo sallallahu alaihi wasallama gaskiya ce zo da ita. Bima nasabahu wa ja'alahu ma'ahu min al-ayati waz-zahirat wad-dala'il al-qati'at, abinda Allah subhanahu wataala ya sanya daga ayoyi wanda suke bayyanannu, wanda suke nuna lalle cewa Allah ya aiko da shi, da kuma dalilai wanda suke ba sa bukata garrama. To wanda sai yake nuna cewa lalle tabbas abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi gaskiya ne. Su kuma Yahudawa abinda suka boyen ya bayyana, kuma la'anta ta bi su. Wa zammahum Allah fi kitabihi fi ghairi ma mawdi'in, mala yace Allah subhanahu wataala ya zarge su, duk wani wanda zai boye gaskiya Allah madaukakin sarki ya zarge shi a cikin Alkur'ani fi ghairi ma mawdi'in, wurare masu yawa barkatai sun wuce ilga. Daga cikin su Allah subhanahu wataala ya cewa innal ladzina yaktumuna ma anzala Allah min alkitabi wa yashtaruna bihi samanan qalila, waɗanda suke boye abinda Allah subhanahu wataala ya saukar da littafi kuma suke saya da shi dan kudi kadan, kenan kwatankwacin kamancicce ne wannan aya da makaranta. Allah ya ce ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar, ay innama ya'kuluna ma ya'kuluna fi muqabalati kitmani al-haqqi naran, irin abinda Allah zai ba su boye gaskiya da suke ake ba su ɗan wani abu a matsayin shi na malami, wanda yake jagora wanda ya kamata ya sa mutane hanya sai yake boyewa su ko mutane suke ba su wani abu wanda yake rayuwa akai to Allah subhanahu wataala yake mu labarin cewa wannan abin da yake ci wuta ne mala yace ta'ajjujan ta'ajjaju fi butunihim yawm al-qiyama a gobe kiyama za ta rika tawalwasa a cikin cikunansu kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa innal ladzina ya'kuluna amwal al-yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayasluna sa'ira masu cin dukiyar marayu Allah ce kamar suna cin wuta masu cin irin abubuwan da suke samu dan sun boye gaskiya aka ba su to su ma waɗannan kamar suna cin dukiyar da za ta kasance a gare su kamar suna kwankwadon wuta kaga kenan ba karamin laifi bane Allah subhanahu wataala ya sabkar da gaskiya Manzo sallallahu alaihi wasallama yazo yayi bayani khalifofin shi guda hudu gaba daya sun zo su ma kowanne daga cikin su yayi bayani malamai sun yi littawai da yawa amma kuma kai sai ka je ka boye gaskiya ba dan komai ba dan ka samu wani abu to wannan abin da zaka ci kaman kana cin wutar jahannama kai sai wa fil hadith sahih an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa الذي ياكل او يشرب في آنية الذهب والفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم ولكن wannan bangano ne wanda manzo sallallahu alaihi wasallama bayan Allah yayi irin su to manzo ma yayi irin su manzo yake cewa mutumin da zai rika cin a cikin kwano na azurfa ko na zinariya kamar yana kwankwadon wutar jahannama to kenan wannan sai nuna maka cewa a su ma waɗannan masu boye gaskiyar da Allah ya saukar sai su nuna mutane rashin gaskiyar ko kuma kishiyar gaskiya to yanda ka san mutum yana kwankwadon ruwa ko kuma wani abin sha to haka Allah subhanahu wataala zai sa su rika kwankwada azaba a gobe kiyama ko kuma tun nan duniya Allah subhanahu wataala zai gwada musu azaba ta biyu wala yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wala yuzakkihim malatu zalika li annahu ghadbanun alaihim Allah subhanahu wataala ya musu fushi kina saboda haka Allah madaukakin sarki baya musu magana Allah ba zai musu wata magana ba wanda za ta kwantar musu da hankali a gobe kiyama wala yuzakkihim kuma Allah subhanahu wataala ba zai musu wani yabo ba mana a ce wane ko kuma malam wane yayi aiki da gaskiya ya shirar da mutane kaza ya sa mutane hanya ga hanyar gidan aljanna to ba za a musu haka nan ba bari dai za a gwada musu wutar jahannama malam yace bal yu'azzibuhum azaban aliman Allah subhanahu wataala zai musu azaba war take mai radadi to nan malamai suke bayanin cewa al-ibratu bi'umumil lafzi la bi-khususis sabab akwai kaida ta usul war take bayanin cewa idan aya ta sauko ko wani hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallama koda tana magana da wani koda an kama sunan shi to wannan hadisin ko wannan ayar tana magana ne akan gamagarin mutane musulmi gaba daya tun daga manzo sallallahu alaihi wasallama har zuwa karshen lokacin da Allah subhanahu wataala zai tada duniya duk wani musulmi wannan ayat tana magana da shi idan ya aikata irin wannan aikin da aka hana to wannan azaba za ta same shi kenan kaga ko a yanzu ko a gobe duk wanda za a kiraye shi da sunan malam wanda zai sa mutane hanya wanda zai kamata ya nuna musu gaskiya amma kuma bar shi da aiki sai ya boye musu gaskiyar da dadin baki da iya magana da iya zayyana hanyoyi waɗanda suke na bata a gansu kamar na kirki ne da iya yanda zai ma mutane salo domin ya raba su da irin abubuwan da suke a hannunsu to shikenan shi ma zai shiga wannan layin mana kenan Allah subhanahu wataala ya karantar da cewa na daidai wuta yake ci a cikin cikin shi abu na biyu kuma Allah a gobe kiyama ba zai mishi magana ba kuma yana da azaba wanda take mai radadi kuma Allah ba zai sa shi ba cikin mutanen kirki wanda za a yabe su a gobe kiyama to kaga wannan kware da gaske tana mana hannunka mai sanda musamman waɗanda suke masu na waɗanda suka dauki sunayen malamai ko kuma wanda yake karantar da mutane dole ka karantar da mutane gaskiya idan ba haka ba akwai azaba mai radin gaske Annabi sallallahu alaihi wasallama yace a gobe kiyama a cikin wuta za a zo a kewaye ana kallon wani ana ta mushi azaba ashe kuma malam ne wanda ya kamata a ce ya sa mutane hanya sai karkatar da su za a yi ta juya shi har yan wuta wasu daga cikin wuta za su mance azaba da suke ciki saboda tsananin azaba da za a mushi za su rika kallo ana mushi azaba a gaban su mana kenan wannan yana cikin darukan azabar da Allah subhanahu wataala yakan ma bayu waɗanda suke sune jagorori akan nuna mutane gaskiya amma kuma sai suke nuna musu kishin hakan kuma bayan irin walakanci da Allah subhanahu wataala zai tabbatar ma da mutuntun nan duniya duk wanda ya zama to wannan shine aikin shi irin su Abu Jahal su Abu Lahab irin da Allah ya walakantar da su gogarmaya da suke da manzo sallallahu alaihi wasallama irin adawa da suka nuna mushi adawa da gaskiya cewa ba za ta bayyana ba Allah ya walakantar da su ya tuzurtar da su kuma musulunci ya ci gaba to hai a yau ma ko gobe duk wanda zai ce zai faɗa da gaskiya to Allah zai nuna mushi shi bai isa ba kuma Allah zai nuna mushi tun nan duniya ba komai bane shi ba kowa bane shi kuma gaskiya wannan ita za ta bayyana shi yasa a kowane lokaci a kullum mutum ya zama to duk abin da zai yi in dai abu haraka ce ta addini to ya zama to gaskiya ne musamman wanda zai sa mutane kan hanya abu kaza sunna ne abu kaza bid'a ne abu kaza halaka ne abu kaza haramu ne tare da dalilin fada Allah subhanahu wataala kaza ba ra'ayi ba ko muhulki so da yawa da haka ne mutane akan dora su hanya wadda take mara kyau wane ya muhulki wanda ta yi muhulki ko kuma a tunanin wane ko ra'ayin wane ko kuma al'adar mu ta gari mu ga abin da muke yi to waɗannan gaba ɗayan su hanyoyi ne mafi yawa na bata hanyoyi na hakika hanyoyin da za su sa mutum zuwa gaskiya su ne irin ayoyin da Allah ya sauko a cikin Alkur'ani mai girma da kuma hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya ce zalika bi anna Allah nazzala alkitaba bil haqqi Allah ya sauko da littafi da gaskiya to kaga kenan duk abin da ba littafi ba to so da yawa ya shiga cikin ra'ayi shi kuma idan an ce ra'ayi ne kowa da irin nashi ra'ayin kuma idan ra'ayi ne ba zai kare ba har duniyar tashi za a rika canzawa za a rika karawa misali ni ra'ayi na daban Malam Abubakar ra'ayin shi daban shi ma Malam ra'ayin shi daban kowa a nan inda za a ce a tambaye a ce a kawo wata mas'ala a ce kowa wadda ra'ayin shi da wuya ka samu mutum biyu uku a ce ra'ayin su daidai ne kowa da irin ra'ayin shi to addinin musulunci baya bukatar ra'ayin kowa akan halittarwa ko haramtarwa ko kuma a wannan sunna ne ko wannan bid'a ne ba bukatar ra'ayin kowa kamar yadda Ali ibn Talib yake cewa Khalifa na hudu na manzo sallallahu alaihi wasallam yace law kana ad-din bil ra'y la kana asfala al-khuff awla bil mas'i min a'lahu yace inda addini ra'ayi ne kusa idan mutum ya Allah ya sa khuffi takalmin da ake sa ko society ai saman ake shafa ba kasa ba haka sunna ta karantar to Ali ibn Abi Talib yace inda addini ra'ayi ne in mutum zai alawla he dai shahi kasa tunda kasa ne kake tattakawa to amma manzo sallallahu alaihi wasallam yayi sai karantar da kashin ka shafa sama kawai shikenan dan shafa za ka yi ba sai ka huddo kafa ka ba ka wanki idan ka wanke ka sa wanda yake mai zaman gari an bashi yini guda da daren wanda yake mai bulaguro kwana uku da daren su to kaga addini bai bukatar ra'ayi inda babu hadisin wanda Ali ibn Abi Talib yake bayani a zo a ce wai mun mance ya ne za a yi a shahi hufi mutane da yawa kowa ta zai kasar tunda nan kazabtar take to amma saman ake shafa shi ma ba shafa na wankewa ba kawai dan leman hannunka ne zaka sa to manzo sallallahu alaihi wasallama haka ya karantar Allah subhanahu wataala ya sabkar da littahi bil haqqi kene dan aka ce ra'ayi kun ga cikin wannan watan na maulidi da ake wadi yanzu kun ga maulidi in aka dago irin malamai masu shekara 20 nan baya in za su gaya ma siffar maulidi kawai ranar 12 ga watan rabiul awwal za a zo ko a karanta ishiriniya ko a safa qur'ani ko a waye a dafa abinci ko waye ta gidansu an kare yanzu kuma ya ake watan sai an tarbe shi kuma sai an raka shi kaga wannan shine ra'ayi watan gaba daya tun daga 1 ga wata za a yi ta yi za a yi ta yi za a yi ta yi har sai an je karshen wata kuma a wuce kenan karshen ta a gaban shekara ma za a yi in ra'ayin wani wasu ya zo to wannan shine addini in dai ra'ayi ne bai tsayuwa a wuri guda inda magaram da irin nasu yan maradi da yan yamen in ka je na agadas ka huta daga Niger ma ka je wani gari kowa da irin nashi san fadi kala kala ana koyi da kristanci abin da ya shahi abu na maulidi to kaga kenan inda addini ne da gaske in aka ce addini ne kenan daren 27 kin da anan ne za a tsaya da an yi shi wannan ranar an watse kowa ya tayi wai inda ma inganta haka ne to kaga kenan shi yasa tunda ba addini wani ra'ayi ne ni ma yau in nace a muna iya mu raka wata da wata daya kawai sai a kara Rabiu Sani har a je zuwa Ramadan
eh mu yi ta maulidi har zuwa watan Ramadan ba wanda zai ce miye dalili za a yi ta maulidi har zuwa Ramadan sai a ce kana miye dalilin ka kake maulidin ba wani miye dalili a ciki idan kaga ra'ayi ne to shi yasa idan mutum ya kama littafin Allah subhanahu wataala alqur'ani mai girma da hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallama sai addinin shi hankalin shi a nise in dai tabbas aya ce ta ubangiji akan famu salafus salih hadisi ne na manzo sallallahu alaihi wasallam a yankancece to addinin ka da zakai addini ne hankalinka a kwance babu wani wanda zai zo ce maka a wannan abin da kake bid'a ne wannan abin da kake bai kamata ba wannan ba addini bane saboda littafai akan haka suka gino kun ga maulidi ba a ma tunato da shi ba ba a tsara shi ba sai hijira tana da shekara 600 mana kenan karni shekara 100 ne da aka yi shidda tukwana lokacin ne aka kirkiro shi ake ta yin shi ba zancen su Abubakar Umar ina tuni sun wuce su Imam Malik su Abu Hanifa su Imam Shafi'i su kowa dauloli ma na musulunci jewa sun wuce sai wata daular Fatimiyya malaman tarihi ma suka ce ɗan shi'a ne su ne suka kirkira maulidi a Masar suke yi sai wannan garin ya ɗauka wannan garin ya ɗauka wannan garin ya ɗauka a jahilce sai aka yi ta yi shi yasa baka ganin shi a cikin wani littafi na malamai littafi na ilimi misali a ce a wata jami'a ko a waye a zo a rubuta ma babu maulidin nabi babu shi kawai a baki ne a fata baki ne ake yi to saboda haka kenan sai Allah ya ce ma zalika bi anna allaha nazzala alkitaba bil haqq wa innal ladhina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id waɗanda suka sassaba a cikin littafin suna cikin wani saɓani wata rarrabuwar kanu mai nisan gaske to kai inda za a ce mu arje littafin Allah mu arje hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallama mu koma ra'ayi to sai kaga kowa kusan kowa bai magana da kowa kowa sai bi dariƙar shi wannan bi dariƙar kaza wannan bi dariƙar kaza kuma dariƙar kaza da dariƙar kaza ba su magana ba su gamuwa kun ba da zawar izala ba ahlus sunna qadiriyya tijaniyya da kashabandiyya wane ne halutiyya in ka kai ma waliyin wancan dariƙar ziyara wannan dariƙar ta kore ka an ta warware sai daga koma can shi ma mai wancan dariƙar in ya kai ma waliyin wannan kuma yana nan a littawansu a rubuce to kaga wannan shine ma'anar wa innal ladhina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id haka yahudawa suka yi suka bacci to yanzu mu ma musulmi Allah kiyaye inda za a ce mu ta bin ra'ayi to haka za mu yi bacci mu bar littafin Allah mu maida shi baya maimakon mu sa Qur'ani shine jagora mu bi shi sai mu maida shi baya mu muke tahiyya muke so ya bi mu abinda ba zai yi ba maimakon mu sanya hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam ingantattu su ne a gaba mu bi su sai mu biyo baya hanyar da suka gindaya a so muke hadisi su rika bin mu al'ada mutanen da magaram so muke dole sai mun kawo wani hadisi mun tankwara shi mun daidaita shi mun kaikaita shi ya zamanto yayi daidai da al'adar kaga shi kuma abu ne da bai yi wa ayar da ake kawo akan maulidi qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi zalika falyafrahu wa ayat take cewa ka ce musu da wannan su yi farin ciki to wannan mi ba san ba ko mene ne kenan malamai sai Abdullahi ibn Abbas wanda suke tare da manzo ko abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fasara karan kanshi qul bi fadlillahi fadlan Allah micece abinda suka fasara shine zamu bi wasu malamai suka ce qur'ani wasu malamai suka ce aiko da manzo sallallahu alaihi wasallama ba wanda ya ci aihuwar shi balle aka zancin maulidi shi yasa hujja maulidi kullun ko ci shekara akwai hujja sabuwa hadisi ribabbe ma babu kenan dole ko aka kama gindin wacce ayar da tsininta sai a gama sai a samu hujja to shi kuma aya ba a dalili ta akan wannan idan mutum yana haka kamar ana wasa ne da alqur'ani alqur'ani mai girma yana da littafai na tafsiri wanda su ne ya kamata yanzu kamar littafin da muke karantawa tafsiri na Ibn Kathir tafsiri ne shahararre kowa ya san shi Ahmad Shakir ya zo ya dauke shi ya lakasa shi mana ya rezime shi da yawa ne sai ya hudda wasu hadisai dai ya zamanto daidai da wanda zai karanta a takaice a jumlace to amma duk wanda zai fasara Qur'ani da ra'ayi azabar Allah madaukakin sarki tana jiran shi wanda zai fassara wata magana da ra'ayi haka shi ma mana kenan duka zai shiga cikin innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wanda suke boye abinda muka sabkar da gaskiya kuma so da yawa mutum yakan boye gaskiya dan abinda yake samu shi yasa Allah subhanahu wataala sai mana bayanin wa yashruna bihi samaran qalilan suna saidawa da shi dan kudi kadan wannan ayar kamar yanzu sauko kaman ma'ana akan wanda suke masu maulidi ta sauka wani sai ya ce wai za a yi yanka a yi kaza a yi wane ne a yi mine ne shi shi kenan in ya ci nama ya ce waye aka yi waina aka yi da dabino kuma ya san bid'a ne malami ne ya karanta ya ga babu inda ke da akwai shi dai dan abin da zai samu shi kenan shi ne Allah subhanahu wataala ke ba mu labarin cewa inna ma yakunu fi wudunihim naran wuta ce ake ci idan mutum zai idan zai hudu gaskiya dole ya hudu gaskiya in yana so ya nisanta Allah subhanahu wataala ya kare shi da wannan azaba ta wutar jahannama to dole ne sai mutum ya hudu mutane gaskiya in kuma ba haka ba sai mutum ya ja bakin shi wannan shine abin da ya dace Allah subhanahu wataala ya shirye da mu akan sunnar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون
الله أكبر
الله ليس البر أن تولوا وجوهكم الله سبحانه وتعالى سيكي تشوى باشي كريبن بن الله البر شين بن الله أن تولوا كهوس كنشي قبل المشرق وجن مهود الرانا والمغرب وجن مهادتا وانن باشي كريبن بن الله ولكن البر بردي يرادغا تكين أبوبوا واندسكين بن الله man amana billahi wanda imani da Allah wal yawmil akhir da ranar gobe ran tashar kiyama wal malaikati wanda imani da malaiku wal kitabi da wanda Allah subhanahu wataala littafin da ya sauko wan nabiyina da annabawan da Allah ya aika gaba ɗayan su ba tare da rarrabewa ba wa atal mala kuma ya bada dukiyar shi ala hubbihi akan so mana ba dan ka gaji da riga ba ka bada ko kuma abun hawa ko wani abun da ya kama da wannan kana son ka dauka ka bada zawil qurba ka bawa shine makusanci dan uwanka na jini shine zawil qurba wanda ma'aiwa ta hada kakanninku guda ne su ne zawil qurba wal yatama da waɗanda suke marayu wanda babanninsu sun rasu kuma basu balaga ba wal masakina da waɗanda suke miskinai wanda bai da abincin da zai ishe shi wa bana sabil da matahi wanda guzurin shi ya kare ko da mai arziki ne kafin ya je garin su wajen dukiyar shi wasailina da waɗanda suke masu tambaya ba tambaya ba marar dalili a'a cikin wani takura ya shiga yake tambayan mutane su agaza mishi to wannan shi ma ya dace agaza mishi to wannan duka suna daga cikin bin Allah kana yin sallah ka kalli gabas ko yamma ba shi kadai bane bin Allah inji Allah mai sarki wa qama salata ay wa fir riqabi ko kuma bayu kamar bawa wanda mai gidan shi yace in ka kawo kaza sai ka zama da to wannan shi ma sai a bashi ko da kudin zakka ne wa qama salata ya tsaye da sallah wa ata zakata ya bada zakka wal mufuna bi ahdihim da masu cika alƙawali idza ahadu idan sun yi alƙawali wasabirina da masu haƙuri fil basaya cikin tsanani wadda ra'i da kuma cutarwa wahinal ba'si da kuma lokacin da aka hadu yaqi fi sabilillah da abokan gaba a wani tafsirin ulaika allazina sadaqu Allah subhanahu wataala ce wadannan sune wadanda suka gaskata ubangiji wannan shine imani na gaskiya wa ulaika humul muttaqun Allah subhanahu wataala ce wadannan sune muttaqai sune masu tsoron Allah wannan sune waliyan Allah malati istamalatil ayatu hazihi alkarima wannan aya mai girma ta kunshi abubuwa wanda suke masu yawa ala jumalin azima akwai jumloli wadanda suke masu daraja gaske masu tsada a cikin wannan ayar mai gida mai girma wa qawaidil amika da kuma ka'idodin musulunci wadanda suke masu zurhi wa aqidatun mustaqima da kuma aqida wadda take tacacciya mai kekkiya akan hanyar gaskiya kama rawa ibnu abi hatim an mujahid an abi zarr abi hatim ya ruwaya daga mujahid daga abi zarr yake cewa annahu sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annahu sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye annabi mal iman abu zarr yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam menene imani fatala alaihi sai Allah sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya karanta mushi laysal birra an tawallu wujuhakum hayya zuwa karshe wa ulaikahumul muttaqun sai ce mushi wannan shine imani to sai ce kuma wa ammal kalamu ala tafsiri hazi al-aya amma kuma abin da shahi magana akan ita wannan ayar mai girma fa inna Allah ta'ala lamma amara al-mu'minin lokacin da Allah ya umurci mu'minai awwalan bit-tauhid bit-tawajjuh ila al-bayt al-maqdis ai can farko a cikin suratul baqara mun karanta fa inna ma tawallu qalnarat ay taqallabu wajhaka fis-sama'i kuma Allah subhanahu wataala ya sanya Baitul Maqdis ake kallo ana sallah daga baya kuma sai aka maido dakin Ka'aba summa hawwalahum ila al-Ka'aba shaqqa zalika ala nufusi ta'ifatin min ahli kitabi wa ba'd al-muslimin wasu daga cikin musulmai da wasu daga cikin yahudawa da nasarawa wai wannan sai zaman to kaman basu jin dadi dan me za a ce a kalli Qudus ayi sallah kuma yanzu a ce a kalli Ka'aba suke ganin kaman akwai tunka da warwara dan me za a yi magana biyu to shine Allah subhanahu wataala sai ya ce musu ku saurara ku ji wannan ba shi kai ne mai bin Allah kenan wai dan an juya ku daga nan an ce ku kalli can wannan ba shi bane bin Allah a'a umurnin shine ke nuna bin Allah mana irin abinda Allah ya ce kai shine bin Allah ba wai aikin da zaka yi ba malati wamtisal awamirihi watawajjuh haythu ma wajjaha watiba'a ma shar'a fa hadha huwa albirr wa taqwa wal iman alkamil idan mutum yana so imani shi zaman to cikakke idan mutum yana so zaman to aikin da yake na Allah aiki ne mai kyau to shine ka bi umarnin Allah ba tare da wai kaji ba wai dammi kace dammi Allah ya ce a kalli dakin Baitul Maqdis kuma yanzu an zo an ce a kalli Ka'aba sai kace dammi to wannan ba shi bane imani a imani shine kawai kai abin da Allah ya ce da manzon shi sallallahu alaihi wasallam wannan shine cikakken imani وليس في لزوم التوجه الى الجهه من المشرق او الغرب بر ولا طاعه دم متي يا كلي غبس كو يا كلي دا يا كلي يما wannan bai nuna wai mutumin wannan mai da'a ne tana yi ma sallar da ya ba dan Allah ya ba tana yi ma bai da tsarki tana ma bai da kaza bai da kaza to amma menene ake aiki da shi akan bir shine imaninka da Allah imaninka da umurnin da cewa Allah shine yace a bar Baitul Maqdis a daga kallon Ka'aba yanzu idan za a yi sallah shine Allah subhanahu wataala yake so nuna mu a cikin wannan aya mai girma malaci lan kaman ayar da Allah yake cewa lan yanala Allahu luhumha wala dimaha walakin lanu taqwa minkum wajen aikin layya wajen hadaya shi Allah yake cewa shi Allah ba ruwan shi da nama dabbar da zaka yaka wani duka babu ruwan Allah da su menene ake so imaninka da wannan niyyar da kai da kudin da ka hudda ka sai wannan dabbar da ka yanka niyyar wannan ita ce ake so ba wai dabbar ba Allah ba ruwan shi da wannan to shine dan ka kalli gabas kai sallah ko a yamma kake ko a kudu a imaninka da Allah da wannan umurnin da Allah zaka kake bi shine ake aiki da shi ba wai kallon ka nan ko can wa qala thawri imamu thawri yake cewa walakinnal birra man amana billah qala hazihi anwa'ul birri kullaha imani da Allah shine dukkan wani nau'i na bin Allah to imani da Allah shi ya kunshi komai wa sidqu rahmatihi kuma haka gaskiyar rahama ubangiji subhanahu wataala fa inna man ittasafa bi hazihi al-aya kina duk wanda ya sifuta da wannan ayar وقد دخل في أورى الإسلام كلها كما تنيا وان دياشي كمسلمتي يا ربو دئية كمسلمتي جونا قالوك تشاري أبو ينا دي وزام سيارة جنا إن شاء الله ساتيمي زو وزام دسا أبونا مكيديدي الله سبحانه وتعالى يتارم أشهل لنا قبار يوم لكي نكسكر يلي الله غفر تامنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم.